أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس بقي جوات رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وسلم لقمة كذا مدينة شكرا دهودة لهدودة أربعين دليا الله سبحانه وتعالى يقدر muna cikin rayayyu a cikin wannan wata mai alhurma wata mai daraja wata wadda Allah subhanahu wataala yake yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya Allah subhanahu wataala ya yafi mana kurakuren mu sannan bala'in da ake ciki na kunci a rayuwa cikin kunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke ta Allah ya bayyana hakikanin gaskiya ya sanya mutane su samu nitsuwa basiran su ta dawo a samu kwanciyar hankali Allah ya dauke mana wannan bala'i bayan bala'in da ake fada na ciwo da ake yayatawa sannan akwai bala'i kuma na ɗimuwa tattare da mu muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshensa Allah kuma ya ɗauke mana wannan bala'i yanayin da ake ciki Allah ya kawo ƙarshensa Allah ya ɗauke shi muna karatu kamar yadda aka sani a wannan majalisi a cikin wannan wata bisa ayoyi da muke bi daban-daban gurare daban-daban karatun da ya gabata mun fara karatu a cikin suratul hujurat mun bayyana a wancan lokaci saboda muhimmancin wannan sura musamman wajen tarbiyyantar da mutane da koya musu hali na kwarai wadda a yanzu yawanci muka rasa waɗannan tarbiyyantarwa da ɗabi'u masu kyau a rayuwarmu duk da cewa ga abu nan a rubuce a alqur'ani a haddace muna karatu ne a cikin ayoyin suratul isra'i muna karatu a cikin ayoyin suratul isra'i wadda Allah subhanahu wataala ya sanya muka fara bayani aya ta 22 zuwa aya ta 23 a darasin da ya gabata wato kasancewar muna karatu ne ana daukan karatu bayin Allah da Allah subhanahu wataala ya ba su jajircewa suke zuwa ayi karatu lura da cewa an yi dokan ba a haduwa a guri daya su kuma bayin Allah suna bukatan wannan karance-karance da ake yi ya rinka isa cikin jama'a wata ila Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya zama mai amfani ga waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa to wannan ya sanya karatunmu a koda yaushe muna yin sa a wannan guri sannan kuma su da suke kaiwa kafafen labarai da kuma yaɗawa a bisa yanar gizo-gizo da aka ya sanya wani sa'i mukan manta cewa wannan karatun shine muke yin ayoyi kaza ko kuma wannan karatun muke yin ayoyi kaza don haka dazu nace muna magana akan suratul hujurat alhali suratul hujurat ba a wannan majalisin ne muke gabatar da su ba haka a wannan majalisi na daidai yanzu muna darasi ne akan ayoyin suratul isra'i akan ayoyin suratul isra'i ba kamar yadda dazu nace akan ayoyin suratul hujurat ba wannan a wani darasi na daban ne muke magana akan ayoyin suratul hujurat insha Allah ta'ala za mu zo lokacin kuma za a ci gaba amma a yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga waɗannan ayoyi daga inda muka tsaya jiya muna magana akan wasiyoyin Allah subhanahu wa ta'ala da yayin bani Adam wanda su ma waɗannan wasiyoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yayin bani Adam mutane sun manta da waɗannan wasiya a mafi yawan lokuta kuma rashin aiki da waɗannan wasiya shi ya kai mu ga fadawa cikin halaka da damuwa da rashin samun kwanciyar hankali da rashin nutsuwa a rayuwar mu ta yau don haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi waɗannan wasiya inda mun bi su sau da kafa to da shikenan mun samu sauƙin rayuwa duniyar mu haka kuma insha Allah ta'ala za mu samu sauƙin rayuwa a lahiran mu don haka ba yadda za a yi dan adam ya samu nutsuwa ba tare da ya bi Allah ba kuma ba yadda za a yi bani Adam su zauna zaman lafiya cikin kwanciyar hankali tare da bubbugan tattalin arziki in fa ba sa bin Allah yadda ya kamata saboda ko ba dade ko ba jima ko suna samun arziki yadda suke so to wata ran fa sai sun samu akasi ma'ana sai abun ya juya musu ta inda ba sa tsammani in Allah ya yi nufin kama su ko ya yi nufin dandana musu bala'in da suke jawo kansu to don haka muke karanta waɗannan ayoyi don wataƙila mu zamanto mun yi da ce mun yi aiki da su Allah subhanahu wataala ya mana rahama ya bamu ikon dacewa don haka za mu ci gaba daga inda muka tsaya mun tsaya aya ta 22 ne ji uku mun tsaya aya ta 23 za mu shiga aya ta 24 waqfid lahum janahaz zulli na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا
نعم Allah subhanahu wataala yana magana akan iyaye ne da haƙoƙin iyaye akan mutum da kuma yadda ya zama wajibi ga mutum yayi biyayya wa iyaye sannan kuma yayi ihsani gare su musamman a lokacin da su iyaye suka kai wasu shekaru na girma da tsufa shi kuma mutum yana nan raye cikin ƙarfi yana akwai buƙatar taimakon sa da suke ciki akwai buƙatar kulawarsa da suke buƙatuwa saboda sun tsufa shi kuma yana cikin tashi kamar yadda da yake jinjiri suke da ƙarfin su suke kula da shi suke kuma lura da yanayin sa suke bashi dukkan abin da ya buƙata da ma abin da bai buƙata ba a kowane lokaci kuma su a lokacin da suka tsufa sau da yawa idan wani abu ya same su uba ko uwa ko da ko sun tsufa idan suna nishi sukan iya cewa jikinsu ko kansu ne yake ciwo ko su ce cikinsu ne yake ciwo ko su ce bayansu ko su faɗi duk abin da yake damunsu ko su ce haƙarƙarinsu ko su ce numfashinsu amma kai da kake yaro ba inda kake ce musu komai ba ka cewa kanka na ciwo ba ka sai dai ka ta tsala ihu kawai dukkan su farka ba sa iya bacci ba sa iya komai su yi ta dikake ko aje asibiti likitoci su yi ta gwaje-gwajen da za a yi da kyar a samu abin da za a yi a tallafa maka bayan duk wahalar da su kaga akwai bambanci amma su lokacin da suka tsufan nan duk yanayin da suke ciki zaka ji sun gaya maka kaga sai ka samu sauki in suka ce ma kafa ta ce take radadi, kaga kawai kafar zaka mai da hankali gare ta, amma kai lokacin da kake jinjiri kake kuka ko ta ina tsala kuka kake, su yi tunanin a ciki ne, a kai ne, a baya ne, a gaba ne, a waye ne, duk ba su sani ba. To wannan da kuma niyyarsu da muka yi bayani jiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke gaya wa sahabbai cewa su duk abin da suke suna yi ne don karayu, kai kuma duk abin da kake kana yi ne don ku rabu lafiya, ma'ana su rasu su barka. To kaga wannan ya nuna cewa kuna da bambanci sosai. To Allah subhanahu wata'ala ya hana a yi musu tsawa. Haramun ne mutum ya yi wa iyayensa tsawa, ko uwa ko uba ko me suka yi, ko sun yi bayan gida inda suke kwanciya. Kar mutum ya yi tsaki, kar mutum ya yi kwafa, kar mutum ya gaya musu duk wata magana mummuna, duk wata kalmar da in aka yi ta ba daidai ba ce. Wannan bai halatta mutum ya yi wa iyayensa ba. Sina falata kullahuma uf wala tanharhuma. To sai Allah subhanahu wata'ala ba ya ce wa kullahuma qawlan karima, duk lokacin da zaka yi magana da su sai za mutum zai ce ko kiransu ne, bai zai kira gayan sunansu ba, ko ya ce a baba, ko ya ce umma, ko ya ce hajiya, ko ya ce duk dai abun da ya kamata na girmamawa. Allah subhanahu wata'ala sai dai in a babin mizah, wani sai wasu uwayen sukan yi wasa da ƴaƴansu, ko ƴaƴan sukan yi wasa da iyayensu. Misali wasu zaka samu ƴaƴan kanana ne, manya-manya duk sun wuce, sun abu ne, sun girma, an bar wasu kanana wanda sun kusa su yi kama da jikoki amma kuma ƴaƴa ne. Wani sai sai kawai ana wasa da su, ko kuma ma kawai wasu iyayen suna da saukin sha'ani wajen wasa da ƴaƴansu, ko kuma wasu ƴaƴan suna da saukin sha'ani da rashin jin nauyi sosai, suna iya dan wasa na miza, mana wasa na dan zoliya wanda yake babu taba mutuncin komai a ciki. Wannan ya halatta mana mutum ya yi wasa na ɗebe kewa da annashuwa da nashati tsakaninsa da mahaifiyarsa, in sun saba yin wannan ba safai kowa yake iya saba wannan ba, amma dai wani sai mutum idan ya iya zai iya yi, don yayi wannan ba laifi bane. Matukar babu wasu kalmomi na rashin mutunci a cikin su, ko kuma na rashin girmamawa ko rashin darajawa. Matukar kalmomi ne wanda suke a na wasa, wanda za su sa a yi dariya ko a ji daɗi ko a yi magana a yi hira. Wannan duka ya halatta ɗebe kewa, wannan ana samun lada idan ana yin sa wa iyaye, ga wanda musamman suka saba da yin haka. Don haka babu wani matsala game da wannan. Allah subhanahu wata'ala wannan baya cikin sabanin qaulan karima. Qaulan karima duk wata magana mai daraja, ko da za ta sa su dariya, ko za ta sa su murmushi, ko za ta sa su jin daɗi, ko za ta sa su annashuwa, duk wannan ya halatta. Sannan Allah subhanahu wata'ala ce waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahmati, wato ka shumfuda musu fukafiki, wato na kaskanci, ma'ana ka gama kaskantar da kai, sannan ka yi tausaya musu iyaka, ka tana da dukkan rahama gare su idan kana da iko. Wani sai suna son abu mai dan ruwa-ruwa, sai ka yi iya kokarin ka ga cewa shi ka kawo. Wani sai suna son a zauna a dan yi musu bayani, wani sai ma su ba abinci suke so ba, kawai a zauna a yi musu bayani. Wani sai abuna mafi girman abun da mutum zai yi wa iyaye, dora su akan tauhidi, sanin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Wani sai zaka iya girma, iyaye ba su yi karatu ba a lokacinsu, to amma yanzu kuma gashi tsufa ya zo, to babu wani lokaci da za su samu na karatu a yanzu, ma karatu ba zai zauna a kansu ba. To dole ne ka samar da lokaci na bayani, ka zo ka zauna a gurinsu, ka dan ringa musu bayani kawai haka game da addini, game da haƙƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, har a je game da sallah, ka tabbata cewa suna yin sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah. Sannan kana koyar da su, sannan suna gane haƙƙoƙin Allah, kana nesanta su da tunani irin na da na shirka da bokanci da menene, domin in ba a yi sa'a ba, wanda daga su wannan ba su ɗauke shi komai ba, kuma har sun tsufa da wannan tunani. Saboda haka wannan ba ƙaramin hatsari ba ne mutum ya bar iyayensa su bar duniya, ko shi ya tafi ya bar su a duniya suna kan irin wannan hatsari. Don haka mutum zai rinka ware lokaci na ɗan musu bayani a hankali, ba tare da koja kaja aya ma ko wani abu ne, kawai bayani ne a hankali na wayarwa a addini da tabbatar musu da tauhidi, domin su rasu da tauhidi ko ka rasu ka bar su suna kan tauhidi, wannan shine mafi alkhairi gare su, duniyar su da lahirar su. Shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam annabin Allah ne sukutun khalilur rahman, amma in ka lura kaga gogormayan sa shi da'awa ce ga baban sa don ya janye shi daga shirka da kafirci zuwa ga tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin addinin musulunci. To ashe kai ma wajibi ne ka rinka lura da iyaye abinda suke ciki, ko abubuwa da yawa na karantarwar sunna wanda mutum zai rinka yi wa iyaye cikin nitsuwa a hankali, wayan yazo kawai ya nuna musu dan abunan abu kaza fa kaza ne. Wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ya zama wajibi ga mutum ya rinka ba wa iyayensa lokaci akan wannan. Wani sai zaka iya samu hatta mutum dalibin ilimi ne ya fi karantarwa a can gefe ko a waje amma ya bar iyayensa haka kawai, wannan kuskure ne. Daka wajibi ne mutum ya zo ya dan zauna a gaban su ya rinka nusar da su wani abu na addinin musulunci. Ba kana ganin abu ne mahaifiyar mutum tana cikin hatsari kuma shi yana ganinta amma kuma bai damu ba, ko kuma ba ta yin abun da ya dace amma kuma bai damu ba, wannan ba karamin kuskure bane kuma sannan ba karamin laifuffuka bane masu girma. Don haka Allah subhanahu wataala da yace wahfidhlahuma janaha dhull minar rahma, babbar rahmar da zaka tanada musu da tausayi da kuma shiri shine ka shirya musu kwanciyar kabari mai kyau. Ko ka riga su rasuwa ko su riga ka rasuwa dole za a yi ɗayan biyu. To in ma kai ne ka tafi ka basu ka tabbata ka gina su akan abun da shine alkhairi duniyar su da lahirar su. In ma su ne suka riga ka tafiya suka barka ka tabbata cewa lokacin da suke raye kana dora su akan abubuwa wanda yake na tauhidi da kuma tabbata akan gaskiya. Sannan bayan wannan ana so mutum ya zamanto yana taka tsantsan wajen wato haƙƙin su da yin magana akan ihsanin da yake yi musu, mana kar mutum ya zamanto yana magana akan ihsanin da yake wa iyayensa ta hanyar ko gorantawa ko kuma ta hanyar alfahari da haka, sai dai kawai ya gode wa Allah bisa ni'imar da ya masa da Allah ya taimake shi ma har ya zamanto mai yin ihsani ga iyayensa. Mana kar mutum ya zamanto yana maganganu cikin mutane shi yanzu gaba ɗaya nauyin gidansu ya dawo kansa, shi yake sayan masara ko shi yake sayan shinkafa wa iyayensa, gaba ɗaya yanzu babansu baya katsa. Ai wannan kafin ka yi wannan sai da suka yi, kafin ka yi wannan sai da suka yi, kai da yayunka da ƙannenka duk suka tara suka rige. To kai don ka yi sa'a ma Allah subhanahu wataala ya baka ɗawainiyan cewa kai ne mai kula da su, ai ba ƙaramin nasara kai ba. Wani ko magani ya sai mahaifiyarsa ya faɗa, in ya sai zani wa mahaifinsa sai ya faɗa, ko ya sai zani wa mahaifiyarsa sai ya faɗa, bani shi yake abun nan in ka ga riga a jikin babanmu dai to ni na dinka masa, to sai me kai riguna nawa ya dinka maka da kake abunan raunananne da ba za ka iya yin komai ba, wanda su sun gama ma rayuwarsu babu da suke bukata a gurinka, ko kai ko kar kai sun gama rayuwarsu sun riga sun girma, kai kuma lokacin da kake jinjiri da sun jefar da kai sai dai tsuntsa ta cinye ka. To amma suka yi maka duk abun da ya kamata, to kai kuma sai ka yi abun da ya dace bisa kuma kana addu'an Allah ya karba ko me ka musu ka ringa addu'an Allah ya karba. Sannan yana daga cikin biyayya ga iyaye in har su riga ka rasuwa to yawaita addu'a gare su ba dare ba rana, sannan girmama waɗanda suke tsararsu, ma'ana abokanansu ko abokanan hulɗansu lokacin da suke raye. To girmama waɗannan wato ana ɗaukansa bir ne, wato biyayya ne ga iyaye. Sannan yin wakafi idan ka samu iko, ma'ana ko ka tona wani bohol ko ka gina makaranta ko ka gina wani aikin alkhairi, sannan ka ce ka yi wakafinsa wa iyayenka. Sannan yana daga cikin biyayya gare su in har sun riga ka rasuwa kuma sun rasu ba su yi aikin hajji ba ko umra, to in ka samu dama za ka yi musu, in ka samu dama sai ka yi musu, idan ka yi musu tamkar sun yi da kansu. Saboda haka duka waɗannan sa daga cikin bir, lokacin da kake yi wa mahaifiya ko mahaifi aikin hajji ko duk wanda kake yi wa to duk abunda kake na addu'o'i da ayyuka kana da ladan su, sannan ba a tawaye maka ladan duk abubuwan da kake na ibada ba, sannan kuma lokaci guda sun samu ladan wannan aikin hajji ko umra, sannan kuma ladanka da addu'o'inka da komai Allah yana karba, sannan kuma kayi tsaa wa iyaye iyakan tsaa. To saboda haka irin waɗannan abubuwa wajibi ne a lura da su, sannan wajibi ne a kula da su. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace. Allah ya tawaffihu Allahu ma janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma. Kullun ka rinka addu'a kana cewa ya ubangiji Allah ka ji kansu, rabbi irhamhuma, Allahumma ighfirhuma warhamhuma, ya Allah ka gafarta musu, Allah ka ji kansu. Kullun ka rinka yi wa iyayenka addu'a. In kana da dama ka dage kana iya ziyartar kaburburan su. Yawanci makabartu irin namu nan suna da wahalan sha'anin isa gurin kabarin wanda duk kake zo ka isa gurin sa, saboda ciyawi da suke fitowa nan da nan su babaye su kaya da sauran, sannan da bunne kaburbura din a jere da juna sai zaman to ba hanya, sai in zaka hau sauran wasu kaburbura. To kaga wannan kuma akwai hatsari a ciki, ko kuma in zaka shiga kaya ko itatuwa wanda za su iya sukan kafafuwan ka, wannan duka hatsari ne. To amma kaman wasu kasashe zaka ga an fidda hanyoyi kanana sirara, kaburbura suna gefen hanyoyin ta yadda zaka iya isa har gindin kusan inda kabari yake, sannan ana kula da su ba sa ciyawi da yawa. To mu nan da ke ga kasar ga kuma damuna ga kuma fadin yanda yake ga dawainiyoyi da yawa a rayuwa, zaka babu damar sau da yawa a ce an iya kula da wannan abubuwa din. To ba kuma ginu akan irin wannan tsarin ba tun farko yawanci. To in Allah subhanahu wata'ala ya sa wani sa'i aka samu dama falillahi alhamd, amma dai in mutum ya samu dama zai iya ziyartar kabarin mahaifi, mana ya ziyarci mahaifinsa lokacin yake cikin kabari ko mahaifiyarsa suke cikin kabari, yayi sallama gare su, kuma yana tsaye a gurin yayi addu'o'i musu na alkhairi. In mutum bai samu daman zuwa ba ma ko a ina yake ya zama to yana yi wa iyayensa addu'a a kowane lokaci. Don haka qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, kace ya ubangiji ka rahamshe su, ka ya Allah kai musu rahama, ka fassaha musu cikin kaburburan su, ka haskaka musu kaburburan su, kama rabbayani saghira, kamar yadda suka rene ni ina yaro, yadda suka rene ni ina yaro, ba don sun tsaya a kaina suka mun duk abun da bani da ikon yi ba, ya Allah da ban zama haka ba, ya Allah to yadda suka mun suka bani tarbiya suka mun duk abun da ya kamata, ya Allah kai kuma ina roƙonka ka ji kansu, ya Allah kai musu rahama. Wannan kana yi musu wannan addu'a suna jin dadi a cikin kabarin su, suna samun rahamar daga Allah subhanahu wataala saboda dan su yana musu addu'a. Yana daga cikin abun da aikin mutum idan ya bari a baya, yana daga cikin sadaqatul jariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salat, idan dan adam ya rasu aikin sa ya yanke ya tsaya kenan, ba za a kara masa komai na aiki ba, sai abu uku. Wannan abubuwa guda uku daga cike ce awwaladun salihin yad'u lahu, ko mutun ya bar dana kwarai a baya, ko mutun ya bar dana kwarai a baya wanda yake masa addu'a, yace sadaqatun jariya, ko mutun ya bar wato sadaka mai gudana, ko misali makaranta wanda kullun ana karantarwa, ko mutum ya bar masallaci wanda kullum ana salla, ko mutum ya bar rijiyar ruwa wanda kullum ana shan ruwa kaman bohol ko wani abu, ko mutum ya bar wata bishiya da ya dasa wanda kullum ana cin ƴaƴan itatuwan ko ana shiga inuwanta a zauna a sha inuwa, wani ba karamin lada bane. Ko mutum ya bar bishiya wacce tsuntsaye suke hawa kai suke amfani da wannan bishiyar, ko su yi ƴaƴa ko su zauna ko su ji daɗi, ko mutane su zauna a ƙarƙashin ta, ko kuma tafi da ƴaƴan itatuwa mutane suna cin waɗannan ƴaƴan itatuwa, dukkan suna daga cikin sadaqatul jariya. Sune wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza mata ibnu adam in qada'a amaluhu illa min salat, yace sadaqatun jariyatun, sadaqa mai gudana. Mutum ya tona rijiya ko ya tona bohol ana shan ruwan, ba zai gushe yana samun lada yana cikin kabarin sa ba, sai ran da aka daina amfani da wannan. In ya bar masallaci da ya gina fi sabilillah, ba zai gushe ana bashi lada ba sai ran da in ba a salla wannan masallaci. In ya bar makaranta haka nan, ba zai gushe ana bashi lada ba sai ran da babu wannan makaranta. To haka dukkan sadaqatul jariya, bishiya haka nan, sai lokacin da ba a shan inuwanta ko ba a shan iskanta ko ba a cin ƴaƴan itatuwanta, sannan tukuna ake daina rubuta masa lada, ta mutu kenan an sare. Haka nan aw waladun salihin yad'u lahu, ko mutun ya bar da na kwarai a baya wanda yake masa addu'a, to shi aikin sa yana nan yana ci gaba. In dai mutun ya bar da na kwarai mai masa addu'a, to kullun kai kaman yana nan a duniya ne yana ci gaba da ibada. Kaga yana kwance a cikin kabari amma lura da sa'a da yayi ya samu da na kwarai mai cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka rene ni ina yaro. To wanda duk Allah ya taimake shi ya bar da mai wannan addu'o'i gare shi da makamantan su, to wannan ya ci nasara duniya, ya ci nasara lahira. Allah ya samu dace. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ko mutun ya bar ilimi, idan mutun ya bar ilimi a baya wanda ake amfanuwa da shi, ya karantar da mutane, wa shi yasa malamai suna da daraja mai yawa musamman in sun yi aiki domin Allah, sun karantar da mutane domin Allah. Za ka samu mutum ya karantar da mutum goma, wannan mutane goman su masu ilimi su je su karanta, kowane ɗaya a cikinsu ya karantar da mutum goma, can ma kowane ɗaya har ila ƙiyami sa'a. Tun farkon karantar wancan nan a yi tare shi, wancan ya koyar da wancan, wancan ya koyar, duk gaba ɗaya sai ya samu ladan su. Haka in ya rubuta ilimi, duk wanda ya zo ya karanta, wani za ka ga ya rubuta littafi sama da shekara 2000 da suka wuce, duk wanda ya zo ya karanta littafin a faɗin duniya ko kalma ɗaya ce ya yi amfani da ita, shikenan sai an kai masa lada kabarinsa. Haka wanda ya tarbiyantar da mutane ko ya karantar da su ko ya abunan, haka in ya bar ilimi a baya, to yana wannan abun yana binsa, yana kwanci a cikin kabari, ma'ana yana samun cikakken lada. To kaga ashe samun da na kwarai iyaye za su ci riba, haka ana bukatar mutum ya zamanto yayi amfani da damar da yake da ita wajen addu'o'i wa iyaye, ko suna raye ko bayan sun rasu. Shi yasa wani sa'i yaya sukan amfani iyayensu, kamar yadda wani sa'i iyaye sukan amfani yaya, wani sa'i zaka ga yayan ne suke zama amfani ga iyayensu. Shi yasa mutum ya aifi zuriya ya musu tarbiya, yana mai addu'a Allah ba shi zuriya ta gari tun kafin ya aife su, har ya aife su har suna raye kullun yana addu'a, to shi ne za ka ga sun zama na kwarai in yayi sa, ko wata ran ma sun amfane shi. Allah yana cewa aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, bangaren iyayenku da bangaren iyayenku ba ku san waye zai amfane ku ba wata ran. Wani sai sai ka ga dan mutum shi ya amfane shi, ma'ana sai ka ga ba a san baban ba a duniya, ba a san shi ma a garinsa ba, ba a san shi ma a unguwarsu sai ba, ko kuma iyakacin sa unguwarsu, sai mutum ya aiki wani da wanda watakila Allah zai daga darajar dan, ko musamman sanin addini ko wani abu, zai zama an san shi a anguwa, an san shi a gari, an san shi a ƙasa, an san shi a kaza. Idan aka ce baban wane ya samu rashin lafiya, duk duniya sai ta yi addu'a Allah ya ba baban wane lafiya. Kaga wannan baban ya amfanu da wannan dan nasa, shaharan dan yasa ake addu'a gare shi. Wani sai aka ce mahaifiyar wane ta rasu ko mahaifin wane ya rasu, daga duk duniya tana addu'a Allah ya gafarta wa wannan mahaifi, dalilin wane din kaga anan daya ya amfani wato mahaifi. Wani sai ko zaka samu uban shi ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba wa daraja, ta yadda ɗansa idan ya samu wani dan matsala kadan bashi da lafiya, suka yana cewa an sanar da cewa dan malam wane ko dan alhaji wane ko dan wane wane ko dan mutum mai yin alkhairin nan ko dan wani kaza bashi da lafiya, sai ga duk duniya tana masa addu'a dalilin aikin babansa. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, wani sai hatta rasuwa sai ga janazar mutum dalilin babansa an cika a janazar, wani kuma dalilin ɗansa an cika a janazar shi mahaifi. Duk wannan amfani ne ga juna da sashi da sashi, amma mafi alkhairi shi ne ‘ya’ya su zamanto na kwarai ga iyayensu, sannan su zamanto masu yawaita addu’a ga iyaye ɗin. Mutum ya ringa cewa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, Allah ya samu dace, Allah ya gafarta wa iyayenmu, Allah ya fassaha mu cikin kaburburansu, Allah ya sa mu haɗu da su cikin jannatul firdaus, Allah ya shirya da mu, ya shirya da zuriyarmu, ya sa su zamanto masu ‘ya’ya na kwarai gare mu. Allah ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, ubangijinku shine masani da abun da yake cikin zukatanku da abun da yake cikin rayukanku. Duk abun da mutum ya raya ko murzawa yayi, kawai yayi tunani a zuciyarsa Allah ya sani, kafin yayi tunanin Allah ya sani, balle bayan yayi tunani shi kansa yakan san abun da ya tuna ne bayan yayi tunani. amma Allah tun kafin katina shi Allah alimun bima kana ne wa ma sayakunu wa ma lam yakun Allah kana kaifa yakunu Allah shi alimun bidalika Allah ya san abun da ya kasance da abun da bai kasance ba da abun da zai kasance Allah biya sani da abun da bai kasance ba in ya kasance yaya zai kasance wannan Allah shi ya san wannan to daga Allah subhanahu wataala a rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku shine masani tsantsar masani wannan siga ta abunan siga ta mubalaga da ya kawo ta abunan cewa rabbukum a'lamu kaman a ce ubangijinku shine mafi sani kaman akwai wani wanda ya sani kenan shine mafi sani a kawai Allah kawo siga ce ta wato abuna nuna karfin sani din saboda kawai babu ma wani wanda za a kwatanta cewa shi masani ne in ana maganar ilimin Allah musamman ilimin Allah ga abun da zukata suke rayawa musamman ilimin Allah ga abun da duk hankalin dan adam yake tunawa don ka rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku shine masani da abun da yake cikin rayukanku ko ka bayyana ko ka boye duk kawai Allah subhanahu wataala ya san shi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka bayyana abun da yake cikin rayukanku ko kuka boye Allah ya sani kuma ma zai muku hisabi akan su akan wannan ne sahabbai hankalin su ya tashi suka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah Allah subhanahu wataala ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah idan kuka bayyana abun da yake cikin zukatanku ko kuka boye Allah zai muku hisabi akan sa sai sahabbai suka ce ya rasulullah to ai wani sa'i ma wani abun da muke rayawa a zuciyarmu ya wuce misali wajen girman sako kuma gashi Allah ya ce zai mana hisabi kuma shi ba shine itikadin mu ba haka kawai abu zai bijiro maka ko kai a yanzu wani sashi yasa ba a son yawaita tunani miyagu ana so kullum ka rinka tina alkhairi kana wanke zuciyarka da ambaton Allah da sauransu amma wani sai kawai sai abu ya gifta maka wanda ba daidai bane wannan abu ko akan haƙƙinka da wani ɗan uwanka ko ya maka wani abu ne rashin adalci sai wani abu kuma ya gifta maka wanda yafi bai dace ka yi irin wannan tunanin ba a matsayinka don wai shi ya maka rashin adalci ko ya maka rashin kyautawa bai kamata ba to amma sharri ne na shaidan to kaga in ka gifta da shi a ranka baka aiwatar ba baka ma gaya wa kowa ba kai kadai ne ka sani to sai Allah ya ce yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan sa kaga ku tashin hankali to shine sahabbai hankalin su ya tashi sai suka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah yanzu yaya zamu yi idan Allah zai mana hisabi akan wannan an yi zamu tsira kuwa ba mu tsira fa a cikin mu ya rasulullah wato mana karshen ta fahuta zamu je bayan muna gwagwarmaya tare da kai sai Allah ya ji tausayin su sai Allah ya sauko da ayoyin karshen suratul baqara lokacin da suka abin sai Allah ya maimaita lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir sai Allah yace ga Allah kadai abinda ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne idan kuka bayyana abinda ke cikin ranku ko kuka boye Allah subhanahu wataala zai muku hisabi akan sa Allah zai gafarta wa wanda ya ga dama ya kuma azabtar da wanda ya ga dama domin Allah mai iko ne akan komai to sahabbai sun taru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin damuwa akan wannan hali sai Allah ya aika malaika jibril sai Allah ya sauko da aya Allah ya ce amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun Allah ya ce eh haqiqa amanar rasul manzo yayi imani bima unzila ilaihi da abun da aka saukar masa lalle Allah ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da alqur'ani wal mu'minuna Allah ya ce sahabbai da suke kewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yadda sun yi imani shine amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna mu'minai ma Allah ya tabbatar cewa amana ai amanar rasulu wa amanal mu'minuna shine takdirin magana amanar rasulu wa amanal mu'minuna suwaye al mu'minuna a wannan lokaci sune sahabbai da suke gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai wanda yace zai taba sahabbai in kana neman galabaitacce ka samu irin sa to shikenan so Allah subhanahu wataala yana fada ne da Allah Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih yace wal mu'minuna mu'minai su ma sun yi imani da abunda Allah ya saukar wa manzo da abunda manzo yayi imani da shi su ma mu'minai sun yi imani kaga Allah subhanahu wataala ya gama magana yanzu ba kai kake ake jira kace sun yi imani ko ba su yi imani ba in ka ga dama ka wadi duk abunda kake so ga mahaliccin su wanda shi ke bada wuta ke bada aljanna ya riga ya gama magana amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna mu'minai su ma sun yi imani abuna wal mu'minun menene kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaduwa ba Allah ce kullun kowanne daga cikin manzo da mu'minai su kan ji Allah kullum kowane ɗaya daga cikinsu manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sune waɗannan sahabbai kullum kowa a cikinsu su kan inji Allah subhanahu wataala amana billahi yayi imani da Allah wa malaikatihi da malaikun Allah wa kutubihi da littafan da Allah ya saukar gaba daya Allah ya bada shaida su kan sun yi imani wa rusulihi Allah ya bada shaida sun yi imani da dukkan manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi Allah yace sun ya sheda sun yi imani kuma sun tabbatar da cewa ba za mu rabe daya daga cikin manzanni da Allah ya aiko ba ba sa cewa sun yi imani da annabi Musa banda annabi Isa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yahudu suke fada ba sa cewa sun yi imani da annabi Isa banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nasara suke fada a'a su waɗannan mu'minai ne na gaskiya wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da dukkan manzannin da aka aiko kuma suka tabbata khatamun nabiyina ƙarshen annabawa ma ƙarshen manzannin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga sun yi imani da dukkan manzannin kafin shi da shi din gaba daya don ka la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ce wa qalu sami'na wa ata'na suna cewa mun ji mun bi saboda Allah ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah lokacin da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ya rasulullah yanzu ya za a yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu ni ma ba yadda na iya kawai abin da ya kamata ku ce mun ji mun bi ku yi hakuri kawai sai suka ce haka ne sai yace eh sai suka ce ya rasulullah mun bi umarninka mun ji mun bi mun hakura duk abin da Allah zai yi mu bayinsa ne mun ji mun bi shine sai Allah ya sauko da wannan ayoyi yake yabonsu yake cewa wa qalu sami'na sai suna cewa mun ji wa ata'na kuma mun bi ghufranaka rabbana ya ubangiji mu muna neman gafararka ka gafarta mana kar ka kama mu in mun raya abu a zuciyarmu ma ya Allah ka gafarta mana kar ka kama mu in mun bayyana ma ya Allah ka gafarta mana kar ka kama mu wa ilayhi al-masir ga Allah makoma take ta ruwa sai Allah subhanahu wataala ya ce to su rinka fadin cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kaga wadannan addu'o'i Allah subhanahu wataala ya umarci sahabbai su rinka fadan su a wannan lokacin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أبنجدي كرك كامم إن ممنتا قومك يكسكري ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا منين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا fansurna ala alqawm alkafirin Allah yace ku rinka fadin wannan shikenan kawai Allah subhanahu wataala zai yafi muku to shine anan Allah subhanahu wataala yake cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum haka Allah ya san abinda muke rayawa a cikin zukata sai dai mutum kullun ya rinka neman gafarar Allah da abinda ya sirrance da abinda ya bayyana sai za ka ga mutum yana cewa abunan wani lokaci Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wannan yana daga cikin addu'o'i wanda suke abuna aka rawaito rabbana abuna allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna kaga akwai abun da muke boyewa ko karaya a zuciyanka ko ka buya kai ko don ganin cewa baka garin ku kai ko su abubuwa dai ko ganin cewa dare ne mutun yayi wa ma asrarna wa ma a'lanna wani sai kuma a bayyana ma mutun ke sakon to duk wannan mutum yana neman tsari, yana neman gafara Allah akai, kuma yana neman Allah ya fi masa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ba abun da yake buya gare shi, shi Allamul Ghuyub. Don haka yake cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina, in kun zama bayin Allah na kwarai, ma'ana masu addu'an alkhairi wa iyayensu, masu ihsani wa iyayensu lokacin da iyayen suke raye, in kuma iyayen sun riga ka rasuwa, to ka zama mai addu'a gare su, to nan shine ka zama na kwarai. Shi yasa ake cewa waladun salihun, da na kwarai. Shi yasa anan sai Allah ya ce in takunu salihina, in kun zama ƴaƴa na kwarai masu taimakon iyayensu, da ihsani wa iyayensu, da yin alkhairi wa iyayensu, da yin abun da ya dace wa iyayensu. Wasu sun dauka cewa in sun ba wa iyayensu kuɗi, suka ba iyayensu kaza, shikenan wannan shine ihsani. A'a, ana nufin kyautata wa iyaye ta hanyar ka fahimtar da su addinin musulunci, ka gaya musu abun da suka yi na ba daidai ba, sannan baka cin nama su, wani ba har cin naman iyayensu yake, yana gulman iyayensu. Kai hajiya ta ce wai sai mun mata kaza, to yanzu ita hajiya ba ta lura da halin da ake ciki ne, to wa kake gaya wa, wa kake gaya wa hajiya ta ce sai kun yi kaza, wannan ba daidai bane. In ta yi kuskure zaka je gabanta ne kawai, sai ka mata nasiha, sai ka ce abun da ta yi ya saba wa dokar Allah, sannan duk abun da ka ga mahaifiyarka ta yi kar ka taba goyon bayanta in ba daidai take ba. Saboda ita so kake kawai ta shiga aljanna sama da kowa, so kake babanka ya shiga aljanna sama da kowa, so da ka ba wanda yafi kowa rashin adalci irin wanda zai ga babansa akan son zuciya, ko babansa akan bata, ko mahaifiyarsa akan son zuciya, ko mahaifiyarsa akan bata, amma wai don ita ta haife shi ko don shi ya haife shi, shikenan kawai sai ya bi shi akan wannan, ko ya bi shi akan shirka hada Allah da wani, ko ya bi shi akan cin mutuncin wayansu, ko ya bi shi akan zalunci, ko ya bi shi akan handaman dukiyar mutane, don shi kawai babansa ne, wai kar a zagi babansa alhali ya handame dukiyar gwamnati, wannan ba karamin hatsari bane. In babanka bai daidai ba, kawai je ka gabansa, kar dai kai maganarsa da wani, amma je ka gabansa ka ce gaskiya baba abun da kai ba daidai bane, wannan dukiya ba ta halatta ka taba ta ba, domin ba taka bace, domin Allah subhanahu wa ta'ala ake jin tsoro a wannan. Kuma sannan ka tsamo babanka zuwa ga aljanna, shi fi kowanne alkhairi. Ko ka tsamo mahaifiyarka, mahaifiyarka ko a irin zamantakewa na gida na mata, idan mahaifiyarka ta yi ba daidai ba, sai ka same ta ita kadai, ta gaskiya yanda kika yi dinnan ba haka bane, abun da ya kamata shine kaza 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 kaza, abun da kika yi dinnan gaskiya kuskure ne, abun da kaza da kaza, kawai in ka lallaba ta shikenan magana kare, domin kai sai ka zamanto kai ne jagora. Idan ka zama jagora, mata abu ne mai sauki kaga cewa sun yi kuskure, ko kuma sun yi ba daidai ba, ko sun bi son zuciya, ko wani abu makamancin haka a zamantakewa a gida. Don ko irin wannan ne ya faru, sai zamanto ba za ka goyi bayan mahaifiyarka ba, in dai ita ce ba akan gaskiya ba. In kuma ita ce akan gaskiya, to ba ta haƙuri, ka ba ta haƙuri, ka nuna mata kai kullun dai ya zamanto kana tsora iyayenka akan alkhairi don su samu aljanna, saboda kai kwaɗayinka, kai kafi kowa kwaɗayinka, ɗora su a hanyar aljanna. Babanka karka yadda ya zalunce su a gona, ko ya zalunce su a kasuwa, ko ya zalunce su a kaza, ko kuma ya ci bashi bai biya ba, ko zai wajen gaskiya baba ta karbi kuɗinsa ba, kuma wani fa ba a biya shi ba, wani ba a biya shi ba, ai haƙuri kawai a kawo mu kai masa, shikenan. Saboda baban ya tsira, yawa kar ya zamanto babanka yana ta abuna, kuma sannan wai baka so a faɗi mummunan magana a kansa, wannan ba daidai bane. In baka so a faɗi mummunan magana a kansa, ka me da shi na kwarai, kawai ka zo ka ce masa haƙiƙa wane, haƙƙin wane ne wannan, a bashi. Ka ga wane sun sauke kaya, amma har zuwa ba su kuɗinsu ba, ya kamata a ba su kuɗinsu. Duk irin waɗannan su ne abin da ya kamata, shi ne in takunu salihina, in kun zama na kwarai ga iyayenku, ta hanyar yi musu abun da ya dace lokacin da suke raye, da kuma yi musu abun da ya dace bayan sun bar duniya, in su suka riga ku tafiya, to in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura, to fa innahu kana lil awabina ghafura, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ghafuran mai ghafara ne, lil awabina ga waɗanda suke awabin. Awabin su ne masu karkatar, wacce zuciyarsu take karkata zuwa ga Allah a lokacin da mutane suke gafala. Lokacin da mutane suka shagalta da abubuwa na rayuwar duniya al'awabun su ne waɗanda zuciyansu take faɗaka da ikon Allah da taimakon Allah su ga cewa kai anya wannan abun sai su koma ga Allah su kuma ja mutane zuwa komawa ga Allah wannan su ne al'awabun shi yasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sifanta salatul duha wato sallan walaha sai ce salatul awabin ma'ana sallar waɗanda hankalinsu yake rataye da Allah kuma suke saurin faɗaka su koma ga Allah sau cikin sauki shine me yasa saboda ita lokacin sallan walaha lokaci ne na shagala misali karfe 9 ko wani abu makamancin haka kowa ya tafi wani masu shago sun tafi masu kasuwa sun tafi masu gona sun tafi masu abuna office office sun tafi masu kaza sun tafi musamman irin zuwa 10 to a lokacin kai kuma sai ka ware jiki kace bari ka kira Allah ma'ana bari ka je ka gana da Allah ta hanyar sallah to sai wanda zuciyarsa take fadake take rataye ga Allah shine wanda zai abunan shine salatul awabin to shine anan ma Allah subhanahu wataala yake cewa in takunu salihina in kun kasance mutane na kwarai musamman ƴaƴa na kwarai waɗanda suke tina Allah cikin haƙoƙin iyayensu suke tina Allah cikin duk abin da zasu mu'amalanci iyayensu koda iyayen suna raye ko iyayen ba sa raye to in kun zama na kwarai fa innahu lallai ku sani yadda lamari yake shi Allah subhanahu wataala kana lil awabina ghafura to ya kasance mai gafara ne ga waɗanda suke karkatowa zuwa ga Allah ga waɗanda suke saurin fadaka zuwa ga Allah subhanahu wataala don haka mutum ya zamanto mai saurin fadaka ga Allah subhanahu wataala musamman a haƙin iyaye duk da cewa wannan wani abu ne wanda yake na dace daga Allah subhanahu wataala wani sai kaga yana ta hidima amma ba ruwansa da iyayensa ya ta hidima a wani guri amma ba ruwansa da iyayensa yana ta baragada a wani guri amma ba ruwansa da iyayensa wanda bi ihsani wa iyayen nan shine wajibi shine min awjabil wajibat mafi girman wajibin wajibabbun abubuwa shine kyautata wa iyaye da yi musu abun da ya dace to wani ba ruwansa da wannan ba ruwansa da tanada musu dukkan alkhairai ba ruwansa da yi musu abun da yake na ihsani sawa'an suna raye balle kuma in sun bar duniya kan shikenan ya manta da su gaba daya kamar yadda yake jira shi ma a manta da shi gaba daya duk abin da mutun yayi in Allah ya ga dama sai ya manta da mutane shi don haka da yaran su kawai shikenan an manta da wani iyaka kawai an je an yi janaza an dawo kawai fur shikenan sai ya manta da wani yana daga cikin alamomi na alkhairi ga mutum ya zamanto wato ana tinawa da shi musamman tinawa da shi ta hanyar alkhairi bayan Allah na kwarai Allah subhanahu wataala yakan dora musu wato ambato na kwarai ambato na kwarai shine a rinka ambaton mutum bayan baya duniya kuma ambato na alkhairi da yawan fadan alkhairi a kansa bayan alhali baya duniya wannan shine ambato na alkhairi shine abinda Allah subhanahu wataala ya barwa annabawansa yansu annabi Ibrahim alaihi salam da sauran annabawan Allah subhanahu wataala Allah ya sanya musu ambato na alkhairi wato abune a bayan su har ƙarshen abune duniya zaka ana ambaton su da alkhairi don haka Allah subhanahu wataala yace wa ati zal qurba haqqahu na'am
وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
نعم ونن وتوسيا شيتكم هريا ودى Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta a jerin waɗannan wasiyoyi da yayiwa bayinsa yake buƙatan su yi aiki da su wannan ita ma tana daga cikin wasiyar Allah subhanahu wa ta'ala cikin wasiyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa wadda ake buƙatan kowane mutum musulmi ya zamanto ya bi su Allah ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura wannan ana magana ne akan dangi dangantaka a yau ita ma ta shiga wani garari sau da yawa a wasu bangarori ta yadda dangantaka wani sa'i an gina ta da tunanin abun duniya sabanin yanda Allah subhanahu wataala ya gina mutane idan ce wani dangin wani ne na jini to wannan hadawa ce na Allah subhanahu wataala ba a bukatun wani abun duniya ya shiga wannan tsakanin kawai ko da akwai abun duniya ko babu su kawai dangi ne na jini sun riga sun zama dangi kowa ne ya bawa wani kowa ne bai bashi ba wajibi ne kawai su san cewa su dangi ne to kowane dangi yana da haƙƙi akan dan uwansa kamar yadda iyaye suke da haƙƙi akan ƴaƴa suke da haƙƙi akan iyaye to haka kuma dangi suna da haƙƙi akan ƴan uwansu to dangi in an ambaci usul sai kuma ambaci hawamish Allah subhanahu wataala ya ambaci usul wato sune iyaye asali ya ambaci usul sune iyaye to sai Allah subhanahu wataala yanzu kuma ya ambaci hawamish yan gefe gefe mana akwai usul akwai furu sannan akwai hawamish ace al usul sune iyaye ance al furu sune yaya to ance hawamish su kuma yan uwa kowa yana da haƙin sa kuma kowa musulunci yana sane da abun da ya dora masa to a yau dangantaka ta zama wata iri inda dangantaka take shine Allah subhanahu wataala ya hada waɗansu jini da jini sun fito a cikin tsatso guda don su taimaki juna su bawa juna kariya a harkar rayuwar ta duniya da rayuwa ta lahira ma'ana su taimaki juna wajen tabbata akan addini da tauhidi da haƙƙoƙin Allah subhanahu wataala sannan su bada kariyar mutunci ga junansu to amma a yau dangi dinnan suna iya zubar da mutuncin junansu a yanayin da ake ciki za mu yi dogon bayani insha Allah ta'ala lura da cewa lokaci ya yi saboda a wannan bangare na dangantaka ana kuskure da yawa wani sa'i zaka ga an maida abun tamkar harka ce ta abun duniya na daina zuwa gidan wani baffana don baya bani kudi na daina zuwa gidan wani yayana don baya bani kudi don maka duk irin abubuwan su ne to wannan ya nuna abun duniya aka sa a gaba mafiya yawa to wannan wajibi ne a lura da su insha Allah ta'ala muna da kurakurai da yawa a cikin wannan abubuwa wanda ya kamata mu gyara su Allah subhanahu wataala ya samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala a majalisi na gaba za mu ci gaba daga wannan ayoyi wa atizal qurba haqqahu muna fatan bala'i da ake ciki da kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya kawo mana saukin su yawanci ana yawan mutuwa ba ma lura da abun da yake gudana ana yawan mutuwa a garuruwa daban-daban sai dai kawai mu yi ta surutu akan abun da bai kai ya kawo ba yawan mutuwa aya ce Allah subhanahu wataala yana sanya wa'azi ga mutane daga garuruwa yawanci a yanzu da ake magana zaka ga jiya abune ake bani bayanin yawan rasuwa a Kano da sauransu da ma sauran garuruwa gaba da ko anan gari dai makamarta kaga yadda ake kai bayin Allah to wajibi ne mu rinka komawa ga Allah mu rinka mai da hankali Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu kuncin rayuwa Allah ya kawo mana dauki wani abu da ake ciki ne yanayi Allah subhanahu wataala ya sa mu gane Allah ya dawo da mu cikin hankalin mu Allah ya dawo da mu cikin hankalin mu domin kai ka ce ana cikin wata mummunan imuwa ne a yau ya Allah ka dawo da mu cikin hayyacin mu Allah ka dauke mana damuwar da ake ciki da imuwar da ake ciki kuma musalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma astur awratina wa amir rawatina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وارسالهم في قبورهم ونور لهم فيه يا رب العالمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك